ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala game da tarin ni'imominsa cikin ikon sa rayuwarmu ta sake iso wannan rana da muka haɗu a wannan majalisi darasinmu da muke yi cikin wannan littafi na al-wajizu fi fiqhi sunnati wal kitab al-aziz na Abdul Azim ibn Badawi hafizahullah muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaqa muna cikin kitabun nikah ana batu a kayan abin da ya shafi al-idda mun ji nau'o'in idda da aka ambata wanda malam ya ambata a nan da wasu da muka hararo waɗanda malam bai ambace su a nan ba sannan gabar da muka tattauna ita ce ma yajibu alal mutawaffa anha zawjuha ana ambatan abubuwan da ya zan wajibi ga matar da mijinta ya rasu wanda ya lazimce ta abu na farko an ambaci al-ihdad shine abin da a Hausa muke ce da shi takaba ya wuce wannan jiran dakon da za ta yi na wata hudu da kwana goma a cikin waɗannan watanni da kwanaki akwai wani abu da ake so ta lazimta ta kiyaye na ladabin zamantakewan wannan iddar wato shine ake ce da shi ihdadin kenan tarku zinati wa tayyibi kulliya duk abin da ya shafi na tirare to ba za ta yi ta'ammuli da shi ba mun ji rukhsar da aka yi sai dai abin da ya shafi dan turaren da suke sakawa kamar misqut tahara a lokacin da mace al'adarta ta dauke to za ta iya amfani da wannan dan kauda karnin da yake tattare da daukewar tasa da wannan jini ina ganin ne muka tsaya ko malai yace ma yajibu alal mu'taddati min talaqin raji'i abinda kuma ya zan wajibi wato ga matar da take yin idda ta saki wanda ake yin komai wancan na farko da muka ji matar da take yin idda ta mutuwa wannan kuma matar da take idda na sakin da akwai komai a cikin sa saki na daya saki na biyu wanda kuma ba fasqi bane wato ba khul'i bane masala yajibu alaiha an talzama baita zawjiyya hatta tanqadi iddatuha wajibi ne ga irin wannan mata ta lazimci gidan mijinta in an ce baitu zawjiyya gidan da mijinta yake zaune mallakar sa ce aro aka bashi gidan haya ne to inda mijinta yake zaune domin nan ne aka lazimtar masa ya zauna nan ne aka lazimtar masa ya ajiye matarsa askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum ku zaunar da matanku a inda kuka zauna gwargwadon samunku in mallaka ne in aro ne duka nan za ta lazimta wannan ba bambanci dangane da matar da aka sake ta da kuma matar da take takaba matar da take takaba ita ma za ta lazimci inda mijinta ya mutu ya batta gida ne mallakarsa gida ne na aro gida ne wanda yake na haya, to anan za ta zauna har ta gama iddarta. Allahumma illa in an samu abin da ya tilasta ta fita, ko da mallakarsa ce, idan wani abu na musiba ya zo kaman gobara ko yaki ko irin ruwa da yake zuwa na damanan nan da zai sabbaba dole sai an tashi ya cinye gida, matsalan ambaliyar ruwa, ko kuma idan na haya ne a ce kudin haya ya kare babu kudin da za a sake biya, ko in gidan aro ne mai gidan ya ce to tunda mai gida ya mutu dama ya ce zuwa mutuwarsa ne ba shi aro yanzu san inda za su zauna, to irin wannan ababen da ya gujuro na dole shine matar sai ta ya halatta ta intiqali daga inda take zaune zuwa wani waje, ko da kuwa zama ne na takaba. Amma idan har ya kasance ba irin wannan ababen da ya bujiro ba, zaman na nan babu matsala tare da shi, to za ta lazimci gidan da mijinta ya mutu ya batta ne ko da gidan haya ne a duk yanayin da dama suke zaune, anan za ta kammala wannan iddarta ta. To ballantana mace kuma wanda dama sakinta mijin yayi, ai dama Allah madaukaki ya ce kada a fidda su kamar yadda za mu ji a aya, wala yahillu laha an takhruja minhu, baya halatta gare ta in an sake ta ta fita daga gidanta. Ta ce to wace tsiyar zan dauka, an sake ta, ko wasu su ce me za ki dauka a gidan, bakki da zuciya, ana so ki zauna a gidan za a sake ki, ki fice ki bar masa gida. Wata gyatuma can ta zo ta rikita abubuwa, a'a zaman ai na ibada ne, ba rashin zuciya ne yake sawa a yi saki ba, ba kuma kiyayya ce sau da yawa yake sawa a yi saki ba, wasu dalilai na sanyawa a yi saki wanda ba kiyayya ba. To don haka sai a zauna a yi idda tunda Allah ya faɗa kada ta fita. Wala yahillu li zawjiha an yukhrijaha, shi ma mijin baya halatta ya fishe ta, liqaulihi ta'ala, saboda Allah madaukaki ya ce ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqatumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsul idda, ya kai annabi idan za ku saki mata, fa talliquhunna li iddatihinna, to ku sake su bisa iddarsu. Mun ji bayani me yake nufi, ai tuhurhinna, ko a sake su a lokacin da suka gama al'ada wanda kuma ba a kusace su ba. Wa ahsul idda, kuma ku kididdige wannan idda din a kidaya ta kiyaye. Wattaqullaha rabbakum, ku ji tsoron Allah ubangijinku. La tukhrijuhunna min buyutihinna, Allah ya ce kada ku fishe su daga gidajensu. Nan sai aka ba su wato cancantar gidajen tare da cewa an sake su ne, domin tun da talaki ne raji'i har yanzu suna nan cikin ismarsa a matsayin matansa, suke mun yi bayani a baya. Allahumma illa dai mu'amala ne namiji da mata ba zai yi da su ba, tunda me, tunda yanzu ya sake su, sai dai in har ya daura niyya yin kome ne. To sai aka ce gidajensu, dan a nuna cewa suna da haƙƙi na zama a gidan, ba alfarma aka musu ba, doka ce daga Allah, ba alfarma ba ce, doka ce daga Allah. La tukhrijuhunna min buyutihinna, kada ku fishe su, ba a ma ce min buyutikum, daga gidajenku ba, sai aka ce daga gidajensu, dan a ba su a haƙƙiya. Wala yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyana, su ma kada su fita daga gidajen dan radin kansu, can ku ne kada ku fidda su, wannan kuma dan radin kansu kar su fita. Illa an ya'tina bi fahishatin mubayyana, sai dai in sun zo da alfasha ce wacce take bayyananne, a ina ji wannan gaba dai ayat tana na tune mun yi bayanin ta a baya gurgudu. To don haka ita abin da yake kanta ita ba idda ba ne, zama ne a gida, ita ba hana ta yin kwalliyarta ba, za ta canca da kwalliyarta ta sa jan baki, haka ma ake so. In da mamijin ya sake ta saboda kazanta ne, kaga yanzu zai ga tana kwalliya, ko Allah ya ji kamalan Albani, Albani na Zaria nake faɗa ba babban ba, shi ma Allah ya ji kansa, amma labarin na Zaria zan ba da labarin. Ya taɓa yin bayani da jimawa wani mutum, matarsa ita ba ta san kan kwalliya ba, sai ya je shi kawai ya ya iyo aure sai da yaje aure wata irin masu cancada kulliyan nan sai kuma su aka zo aka yi ma waccan fada yan wanda suke ce kin ga kece ma kika sa wannan da aka aure ba finki tayi ba kina barin kanki haka ba dole ba suka gwada mata yadda za ta rika kulliya taje ta cancada kulliya yace gashi dama gashi har gadan baya ta tsefe shi ta gyara ta cancada da ya shigo da ya ganta kawai ranan kwanan ta ya ganta ta cancada kulliya sai ya tsaki tace me ya faru sai ce Allah ya isa dai ka sani asaran kudi na da kina irin wannan ina naje ne na abin nan to ita kulliyar ake so da mata rika yi ko an sake ta ta ci gaba da kulliya ba hana ta ba ta kaba take ba to dan mallai ya ce al-mutallaqatul ba'ini a iddar kala kala ce dama mun ji nau'o'in iddar ko to wanda aka sake ta kuma fa saki kuma wanda yake mane sanci misali wanda aka sake ta saki uku an sake ta saki uku ai kaga babu kome baya halatta ce kome to ita fa al-mutallaqatu thalathan la sukuna laha wala nafaka matar da mutun ya sake ta talaqu raj'i sakin da ake iya kome sakin farko ko saki na biyu sai ya bata wajen zama kuma sai ya ciyar da ita to amma wanda aka sake ta saki na daya na biyu sai kuma aka yi na uku kage ya zama to saki ne ba'idi fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghayrahu to shi kuma fa irin wannan mata idan an sake ta a wannan yanayi aka ce ita batta da haƙƙin a bata wajen zama in an sake ta kawai ta tare kayanta ta tafi saki na uku ne wala nafaka kuma babu ciyarwa Allahumma illa idan an mata saki na uku kuma tana dauke da ciki dan ne malamai sun yi ta gogayya da sabani duk da cewa wacce take al-mutallaqatu thalathan din ita ma malamai sun yi sabani akan ta a cikin magabata akwai wanda suka ce la hasukuna wan nafaka amma kuma wannan batu ne wanda yake mai rauni don haka bata da as-sukuna bata da an-nafaka me yasa ka bata da sukuna bata da nafaka saboda hadithin Fatima bintu Qais hadithi ne wanda yake ingantacce Imam al-Bukhari wal a'imma sai rawaito shi an sake ta saki uku kuma wato ta bada fatawa ne wacce aka sake ta saki uku tace la nafaqata laha la sukuna laha wala nafaka sai aka mata inkari sai aka ambata Umar ibn al-Khattab duk da wannan riwaya wadansu malamai sai sun idda'afa ta sun ce bata inganta daga Umar ba Imam Shawkani yayi bayani cikin Nailul Awtar bai halatta ba ma'ana bai inganta daga Umar ibn al-Khattab ba wannan labarin da aka rawaito Ibn al-Qayyim al-Jawziyya shi ma cikin Zadul Ma'ad ya ce bai inganta ba don haka ba sai na ambata shi ba amma dai ta bada fatawa ne akan cewa matar da aka sake ta saki uku ba ta da ciyarwa ba ta da wajen kwana sai ta bada dalili akan ta tace haka ta faru ga rai ta zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba a sanya ta ta zauna a gidan ta idda ba to sai ce wani istinbadi a cikin aya ayoyin da Allah subhanahu wata'ala ya ambata cikin suratul talaqi da yace la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyana shine siyakin ya tuke har aka kai karshe inda Allah ta'ala ya ce la'alla la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da zalika amra abinda yasa aka ce kada ku fidda su saboda ba ku sani ba wataƙila Allah subhanahu wata'ala zai sanya wani al'amari ya faru. Me al'amarin da ake tsammanin faruwar tasa? Kome. To wanda aka sake ta saki uku akwai raja'a? Babu raja'a. Don haka kenan wannan siyakin na ayoyin an yi da aka ce la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna ya tsaya ne akan talaqur raji'i. Kuma ijtihadi ne wanda yake mai kyau. Malamai kuma kai suka tafi. Don haka ba ta da sukuna ba ta da nafaka. Al-mutallaqatu thalathah la sukuna laha wa la nafaka. لحديث فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا قال دعنا حديث فاطمة بنت قيس الله يكرم ما تردا ده تبعد wannan fatawa wanda ne bayani akan ta laysa laha sukna wala nafaka to shine wancan batun abin da ya faru kuma istinbatin ta dora shine akan wannan la alla allah yuhdithu ba'da zalika amra to shine har aka gina wadancan hukunce hukuncen akan wannan tunda ita kuma babu tunanin cewa za a yi komai to kenan la sukuna laha wala nafaka musamman a aikace ita ta ambata ya faru ne akan ya faru akan ta kuma ga fatuwar da annabi ya bayar hadisi ne kuma ingantacce to amma ba za ta idda ba kenan a za ta idda akwai idda akan ta allahumma illa ba a gidan mijinta ba kuma ba shi da haƙƙin ciyar da ita sai dai tana dauke da ciki sai a ciyar da ita saboda wannan dawainiyar cikin da take dauke da shi wa yalzamuha an ta'atta fi baiti ahliha abin da ya lazamce ta shine za ta zauna a gidansu ko gidan wanda yake waliyinta ko gidan wanda ya lazamci al'amaranta sai ta zauna anan anan za ta zauna ta iddata su za su cida ta wala yajuzu laha al-khuruj illa li hajatin baya halatta a gareta ta fita sai dai da wani dalili ba wai dan yanzu an sake ta saki na uku kuma an ce ba ta da haƙƙin zama a gidan mijinta ba ta da haƙƙin ya cida ta ta tafi gidansu kuma shikenan ita ta zamanto sarauniyar kanta ba duk inda ta ga dama ta kwashi hijabin ta tafi ta a dole sai ta yi wannan zama din wanda aka ambata imma dai zamanto salasatu quru in ta zamanto cikin zawatul hiyab ko kuma zamanto wad'ul haml idan ta zamanto hamila wala yajuzu laha al-khuruj illa li hajatin sai dai da bukata irin bukatar da zata fidda kowace to ita ma sai irin wannan ne zai fidda ta bukata ta dole misalan zuwa asibiti da makamantan irin wadannan al'amura ko wani abu wanda ya zamanto babu makawa sai an yi shi an Jabir bin Abdullah qala tulqat khalati fa aradat an tajudd nakhlaha fa zajaraha rajulun an takhruja Jabir dan Abdullah Allah ya kara musu yarda ya hakaito cewa tulqat khalati an saki innata wato khala ita ce yar uwar uwa to an saki innasa fa aradat an tajudda nakhlaha sai ta nufin za ta je ta sa a kade mata dabinanta tana da gonar dabino kuma gonar dabinanta ta nuna tana so ta je ta kade gonar dabinanta fa zajaraha rajulun an takhruja sai wani mutum ya mata kashe din kada ta fita ya tsawatar da ita kada ki fita ba inda kike ba kar ki fita zuwa wajen gyara dabinan nan naki fa atatin nabiy sallallahu alaihi wasallama sai ta je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa kala sai annabi ya bata fatawa bala sai annabi ya ce ya halatta ki fita fajuddi nakhlaki ki je ki sa a kakkabe miki dabinan ki fa innaki asa an tasaddaqi domin zaki iya yin sadaka da wannan dabinan gidan kika kakkabe zaki bada wani abu ki sadaka da shi aw taf'ali ma'rufa ko kuma ki abinda shari'a take so to don haka ga irin wannan dalilin to zartar dukiya kuma babu wanda zai wakilce ta wala Allah ita ce take son tsayawa kan kayanta saboda tana gudun kada a mata ha'inci to ya halatta a irin wannan yanayi za ta iya fita don ta je ta tsare dukiyarta daga tozarta. Allah sa mu dace. Kai ko mujiraka ne kana ta dauka hankalin duk idanun mutane akan kai yake. Kai aje sai gaba kai lancin nan sa. Mun fahimci bayanin ko? To Allah ya sa mu dace. To abu na gaba shine al-istibra. Tunda an yi magana dangane da idda. Idda ana yin ta ne wato a matsayin ibada, kuma babban garadin shine a tantance mahaifa babu dan wani a ciki. Tunda yanzu ana so in ta kammala idda ya halatta kuma ta je ta sake yin aure. To istibra'i fa istibra'i shi ba idda bane, amma shi ma ana yin sa ne domin tantancewa mahaifa a tabbatar babu ciki tattare da mata. Idan ta hadafa rajulu milka amatin tuda'u, idan mallakar matar da ake takata ya faru ga wani mutum, wani mutum ya samu mallakar mata, wannan yana kasancewa ne lokacin da ake yin yaki. Mun gane ko? Aka je aka yaki wasu mutane waɗanda ba musulmi ba, kuma sai aka sami ganima, aka sami sabaya, wato ribatattun yaki kenan, maza da mata matsalan akan yi haka. To su waɗannan mazan aka raba su, matan ma aka raba su, kan zamanto ku yangai, waɗannan su zama bayi. To sau da yawa sai kaga waɗanda aka kamo wasu suna musulunta, wasu kuma su iya kasancewa ahlul kitabi ne, wanda ko basu musulunta ba dama ya halatta za a iya tarayya da su. To a irin wannan yanayi idan an auri aka kamo mace a matsayin kuyanga, kuma wala Allah dama tana da aure, amma yanzu an kamo ta watakila ita da mijinta duk sun zama bayi, ko an kashe mijin ita an kama ta, ko mijin ya guda amma ita an kama ta a matsayin baiwa, to baya halatta a lokacin kuma kawai kai tsaye dan an samu baiwa a kusace ta har sai lokacin da ta yi istibra'i. To istibra'i ana bujiro da shi ba lalle sai ga wanda aka mallaka ba. Ko da yanzu misali sai aka samu aure, aure wanda yake wato fasidi, akwai aure wanda yake fasidi wanda bai halatta ba, auren da bai halatta ba sai aka kulla shi. To irin wannan kuma aka samu mu'amala sai aka bata shi, da aka bata to baya halatta kuma wani aure ta har sai ta istibra'i. Ko da ku wancan auren da aka bata na bayan dama bataccen aure ne. Misali yanzu wani ya auri mace tana cikin idda, mun gane ko? Ko kuma ya aure ta a lokacin da yake haramun ne a kulla aure, tana aikin hajji ko yana aikin hajji sai aka kulla aure, to auren fasidi ne, ba ingantacce ba ne, bata shi ake. To misali irin wannan an daura kuma ya kusace ta matsalan daga baya, to an gina auren dama ba a tushen, an gina aure tana cikin harami ko shi yana cikin harami, bayan da ya gama aikin hajjinsa ko umararsa ko ita ta gama, kuma aka zo aka zauna ana mu'amala aure, sai a fahimtar da su a ce wannan auren bai halatta ba, bata shi ake. To kaga irin wannan aure ne fasidi. To matsalan kamar a ce an bata shi kuma shi bai dada aurenta ba matsalan, to kaga ana buƙatar ta istibra'i. Ita anan ba idda za ta yi ba, istibra'i ne abin da ya lazimce ta. To shi ne za mu ji hukuncin ya ake istibra'i. Shi ne nan ma nace idza istahadatha ar-rajulu milka amatin tuda'u, idan har mutum ya fari mallakar wata kuyanga wadda ake taka ta, haruma alaihi al-istimta'u biha, to haramun ne a gare shi yayi istimta'i da ita. Nan ba ana nufi sai jima'i kawai ba, duk wani abu ma wanda yake na jin daɗi, wanda shi ma muqaddimatul jima'a, wanda a wasu mazahib irin wannan muqaddimatul jima'a shi ma ana ɗaukensa a matsayin abin da ya tabbatar da aure. Misali kamar malikiya, idan aka keɓance mutum ya keɓance ya rufe ƙofa, to shi kenan, inda ya rufe ƙofa to ta ci sadaki, ko ya ce ba abin da ya faru. Waye san me ya faru a bayan ƙofar? A? To ka gani? To sai aka ce ta ci sadaki. To irin wannan shi ma duk yana cikin istimta'i. To bayan halatta mutum ya istimta'i da mace da ake takatta, yanzu ya same ta a matsayin kuyanga, hatta yastabri'aha, har sai ya nemi kubutanta, shi ne istibra. Yastabri'aha, wato hatta talaba bara'atar rahimi kenan, ya zama mahaifarta kubutacciya ce, babu ƙwan wani a ciki. In kanat hamilan, in ta kasance mai ciki ce dama, ya san mallakarta, zai istibra'inta ne bi wad'il hamli, sai ya da yayi jiran dako har sai lokacin ta haife cikin. Bayan halatta ya shayar da ruwansa a kayan ɗan wani. Wa in kanat min zawatil haibi, in ku ta zan mai yin al'ada ce, al'ada take ba ciki ne da ita ba, to za a tabbatar ne mahaifarta babu komai, bi haibatin, al'ada guda ɗaya kawai, sai ce al'ada guda ɗaya. Mun gane ko? To wannan duka hukunci ne wanda ya faɗa. Yanzu misali, ko da mace wadda take zaune, ka san da akwai mata da zaka ga suna zaune suna tallan kansu ko, wanda ake ce musu kilaki. To a ce mace ta ɗauki irin wannan tafarkin tana bi, kuma sai Allah ya saka ta tuba bayan ta yi mu'amala da mazaje. Bayan ta tuba, to idan ana so a aure ta, ba za a aure ta mubasharatan ba, sai ta istibra'i ita ma. Mun gane ko? Ko misali, kamar a ce mace ne aka mata faɗe, to ita ma ba za a yi aure da ita ba har sai lokacin ta istibra'i, don gudun kada a ɗauko nasabar wani a kai ma wani. Musulunci baya son a cakuɗa nasaba, yana so nasaba ta zamanto mai tsarki. To shi saka aka sanya irin waɗannan dokoki, Allah ya datar da mu. An rawaita Ibn Thabit anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yasqi ma'ahu wala da ghairihi. An samu daga rawaita Ibn Thabit, Allah ya yarda da shi, yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, duk wanda ya imani, ya kasance ya yi imani da Allah da ranar lahira, fala yasqi ma'ahu wala da ghairihi, kada ya shayar da ruwansa ga ɗan wani. Abinda ake nufi, mace tana da ciki, wani kuma ya aure ta haka, ko kuma ya mallake ta a matsayin kuyanga, tana da ciki kuma ya tara da ita. Yanzu ai ɗan ba nasa ba ne, ɗan wani ne, shi kuma ya shayar da shi ruwansa, to duk wannan baya halatta. Ballantana kuma aje yanayin da dama ba a tantance tana da cikin ko bata da shi ba, shi kuma ya zo ya kusace ta, kaga kaddara wadda zai cewa nasa ne ko? Kaga sai a shigar da ɗan wani gidan wasu, alhali kuma ba haka lamarin yake ba, ana so a tsarkake nasaba. Wa an ibn Umar radiyallahu anhuma qala, na'am, وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس أن سامو دقى أبو سعيد الخدري الله يردد شي دقى النبي صلى الله عليه وسلم النبي فدى في سبي أوطاس دان قنا دا كيانغان دا أكا كاما ريبة تن دا أكا سامو أغزوة أوطاس غزوة أوطاس أن يتني كافن غزوة حنين. To Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin sahabbai sun dade ba sa gida, sun dade ba sa gida, kuma aka zo aka yi yaki, kuma Allah ta'ala ya ba su ganima, cikin ganimar su akwai kuyangai aka rarraba tun a wajen. To sun san kuyangan su halal ne, haka ne ko? To sai suke so wasunsu da dama sai suke so su kusaci kuyangan da suka samu. To don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sanya musu doka, yace la tudau hamilun hatta tadaa wala ghayru hamilun hatta tahidha haidatan. Wacce take da juna cikin kuyangan nan to kada a kusace ta har sai ta haihu. Sai ayi hakuri har sai ta haihu ta kammala bikinta. Wala ghayru dhati hamilin, wanda kuma ba mai ciki ba ita ma baya halatta a kusace ta hatta tahidha haidatan, sai dai in ta yi ita ma al'ada guda ɗaya. Al'ada guda ɗaya ta wadatar ta tabbatar da ciki ba komai, mahaifa ba komai. Ana cewa a yi ukun ne ta'abbudiyyar domin a tabbatar, da kuma wata hikima ta musulunci. Allah ya sa mu dace. Wa an ibn Umar radiyallahu anhuma qala idza uhibatil walidatu allati tudau aw bi'at aw utikat falyustabra rahimuha bihaidatin wa la tustabra'u al-adhra. Daga Abdullahi dan Umar Allah ya yarda da shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza uhibatil walidatu allati tudau, in aka yi kyautar kuyanga wadda ake takatta, ka san ai kuyangai kashi biyu ne, akwai wacce take lil khidma akwai wacce take lil tasarri, ita ce sadaka. Akwai wanda su kuma za su ajiye kuyanga ce kawai lil khidma, ba a kusatar ta. Akwai wanda suke ajiye kuyanga kuma kadara ce kawai, sai da sayarwa suke, kamar yadda zaka je kanka wato bota ba dadi, kamar yadda za a kai doki kasuwa a sayar fa, haka za a saida kuyanga. Kuyanga sai ga kyakkyawar kuyanga, karamar yarinya kyakkyawa mai kyau, sai a kai ta kasuwa a sayar. Wani gurje jan kato ga muni sai ya je ya saye ta, kuma kuyangar sa ce ba ta da option. Kuyanga abin nan ba shi yasa musulunci ya ce a yi ta yantarwa. Karamin abu in kai sai a ce yantar da kuyanga, yantar da bawa. So da ba a so ana so a yi abolishin dinsa. Ai ba wanda ake yantarwa sai mumi ne ko? To ba a san musulmi ya zauna a cikin wannan kaskancin. To idan aka yi kyautar kuyanga wadda ake takatta, awdi'at ko aka saida ta, aw utikat ko aka yantar da ita, mutum zai iya kyautar kuyangarsa. To idan yana takatta sai ya kyautar da ita, ko kuma yana takatta yanzu sai ya saida ta, ko kuma yana takatta sai nufin zai yantar da ita sai ya yantar da ita. To abin da ake bukata sai ta istibra'i haila guda ɗaya. فليستبرأ رحمها بحيضته. To sai abidi wato mahaifarta ta samu kukuta da haila guda ɗaya da zata yi. Haila guda ɗaya shikenan ya wadatar. Wala tustabra'u al-adhra, amma ce take budurwa wanda ba taɓa takanta ba kenan. Ita idan aka saida ta a matsayin kuyanga ba za ta istibra'i ba, ko in aka mallake ta budurwa ce ba a taɓa takanta ba, ita ba a buƙatar istibra'i. Mun gane ko? Wai ba kila me ya ci gawayi, tunda wani bai taɓa takanta ba, to me ya kawo batun ciki? Ai zancen kenan. To don haka ita wannan in an mallake ta, shi yasa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura kasar Yaman, da aka je aka yaki sai aka samu ganima, aka samu da kuyangai, sai ya tura Ali ibn Abi Talib domin ya je tantance khumusi. Ali ibn Abi Talib da ya je tantance khumusi kuma an ce wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasuli wa lidhil qurba. Da haka cikin khumusi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da haƙƙi, da shi da danginsa, kuma an hana su cin zakka. Zakka kowace shekara ce, kuma hannu da yawa ne. Ita ko ganima hanya kaɗan ne, kuma ba kowane lokaci ba. To sai an halatta musu su ci wannan kumusi a cikin ganima, ko da ba su haramci yake ba. Za a iya ba su, kuma za a iya ba ma wasu talakawa ma, za a iya ba wa marayu, kamar yadda dai Allah ya ambata cikin suratul anfal. To cikin rabon da Ali ibn Abi Talib ya karbo na khumsi, annabi ya gaya masa yadda zai sarrafa. Kuma a ciki akwai yarinya wacce take budurwa ce karama, ta fada cikin rabon Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib sai kusace ta kafin a dawo gida. Sai wani sahabi ya masa inkari har ya ji haushinsa a zuciya, da ya zo sai ya karasa wajen manzon Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya jaza abin da Ali ibn Abi Talib yi. Mun kane ko? Don haka wannan yana ƙara tabbatar da cewa ita al-azra wadda ba a taɓa takatta ba, in aka mallake ta a matsayin ku yanga, ita ba a buƙatar ta yi al'ada. Wadda ake takatta ita ce wadda za ta yi me? Za ta yi al'ada guda ɗaya a matsayin istibra'i. Kuma mutum ba zai wato, akwai wani dangane da kuyanga wanda mutum ya mallaka, ya halatta shi ya kusace ta, ya halatta ya batta haka nan, shi bai kusace ta ba, ba dole ne ya kusace ta ba, halal ne. Kamar shan kokko ne ko? In ka ga dama ka sha, in ka ga dama ka bashi, to haka lamarin yake. Sannan kuma ya halatta ya aurar da ita ma wani. Wani yana so ya aura, musamman wani bawa dan uwanta yana so ya aure ta, ya halatta in ya aminta ya auren masa ita. Amma duk ƴaƴan da ta haifa kun san abauta, wato dan kwanin uwa ake bi abauta, matsayin abin da haka haifa yana bibiyan uwarsa ne, ba bibiyan uba yake yi ba. Idan ya zamanto uwa ya ce, uba kuma ɗa, mun gane? Mun gane? To me abin da ba za a gane ba ciki? Ce idan uwa baiwa ce, ya na ce? To, idan uwa baiwa ce, uba kuma ɗa, sai aka haifi ɗa, to yanzu shi fa ba wai baban sa yabi ba. Uwar sa yabi mallakar wanda ya mallaki uwar ne. Mun gane ko? To haka abin yake. To amma kuma ɗa dama yaushe zai auri kuyanga? Musulunci ma ya karhanta, bai halatta ma mutum ya aura ba, sai a sharaɗi guda ɗaya tak. Allah ya ce zalika liman khashiyal anata minkum wa man lam yastad'i minkum qawlan, shine dalilin na farko. An yanki al muhsanatil mu'minati fa mimma malakat min fatayatikum mu'minat, sai ce zalika liman khashiyal anata minkum, kaga dalili biyu aka bayar. Sai waɗannan abubuwa biyu sun haɗu, lam yastad'i minkum wa man lam yastad'i minkum, wanda ba shi da dama ya auri ya ba shi da kudin da zai bayar na sadakin ya saboda talaucinsa, sai ya san kansa a wannan yanayi. Sannan kuma yana tsoron zalika liman khashiya al'anata, wanda ya ji tsoron wahala. Al'anatu shine wahala, al'azab azaba. Ana yi talakin sa ne ga zina saboda tana sababa wa mutum wahala a nan duniya da lahira, wahala duniya a masa haddi, ko kuma wahalar lahira idan bai tuba nasuha ba, azabar Allah. To wanda ya bashi da halin na auren ya saboda talaucinsa, sannan na biyu kuma yana jin tsoro, duk da azumin da yake ta yi da annabi ya ce a yi, to yana jin tsoro karfa fusga ta ja shi kuma ya zina, don yana da bukata, amma kuma yana da yadda zai iya auren kuyanga, to shine aka halatta masa auren kuyanga. In waɗannan dalilai biyu ba su haɗu ba, to malamai suka ce haramun ne ma. Wasu malamai suka ce a ba haramun ba, tunda musulunci ya ba da dama a wannan dalili, sai a bar shi a alhal matsayin makruhi. To Allah ya datar da mu. dane shi dane a to ai da kai da kayadin mallakar wuya ne mutum ya ta mallakar dan sa a matsayin bawa ka'idar musulunci mutum baya mallakar dan sa a bawa kamar yadda da baya mallakar ubansa a bawa wannan kuma wata ka'idar ce ita ma yanzu mutum idan ya ga bawa sai je sai bawa sai da yasa ya zo gida kawai sai ga gane ashe dan sa ne da ya bata kuma yanzu ya girma kuma aka zo aka sayar daga lokacin da ya gane wasu malamai suka ce ba a bukata ya ce na yantar da kai automatically ya zama da haka kuma idan uba ne shi ma mutum ya sai dattijo kawai da ya zo sai ya ga ashe babansa ne wasu dama baba ya bata rasa inda yake ashe wasu ne suka sace shi a gona suka yi gaba da shi kuma aka kai shi daga baya aka saida shi a kasuwa shi kuma ya zo ya saya to daga ya gan shi kawai shi kenan ya zama da shi yasa ka in mutum yana kusatar kuyangarsa sai ta haifu to yanzu fa ita kanta ma ta san wani matsayi ta zama ummu waladin bai isa sai da ta ba ta zama kwalele dokin iliya ba ni ba da kai ba ni ba da aranka bai isa sai da ito bai isa kyautar ta ba kuma ba zai sa ta aiki mai wahala ba zai batta ne tana rainan dansa dansa wanda in ya mutu zai ci gadan sa kuma dansa ne kamar sauran yaya wallahi dai uwarsa ku yanga ce wasu malamai sun fassara ƙarfin hadithin annabi wa anta lidal amatu rabbataha daga cikin amaratu sa'a irin wannan yanayin za a samu hakan yana yawaita wallahu alam to wannan kenan malam yace al hadana gaba ta gaba kuma shine raino ko idan aka ce an yi saki kuma har aka ce a zo a yi a idda ko a tantance ciki akwai ne ko babu to ta yi lokacin da aka yi sakin nan kuma akwai yaya ko kuma akwai cikin aka je aka haife shi to lokacin da aka rabu tsakanin miji da mata waye ke da haƙƙin riƙewa yaya to ai ka so kanka da kace baba tambaya ne ba na bukatan ka ban ansa ansar tana gaban ka a littafi الحضانة أكتش تعريفها أبين دعك نفيد الحضانة هي حفظ الطفل أما يضره دوما أصلا الحضانة الحضانة مأخوذة من الحضن إن أنت الحضن وهو الجانب شين أكتش نفيد الجانب شين الحضن تو أنت الحضانة أم فداني سبو دا عادة yaro wanda yake karami wanda ake kulawa da shi yawanci zaka ganshi a gefen uba ko gefen uwa ko ba haka bane to shine aka ce alhadana abinda ake nufi da alhadana hiya hifdhu tifli amma yadhurruhu tsarewa da daga abinda duk zai cutar da shi wal qiyamu bi masalihihi kuma a tsaya wajen kyautata lamarinsa wannan ya fadada bayanin ne na abinda ake so a aiwatar a cikin alhadana amma asali kalmar ma'khudatun ne min al-hidni al-hidni kuma yana nufin al-janib to daga nan ne aka gina abin kuma asali ai yana nufin al-kafalatu ne kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ambata lokacin da aka haifi Maryama an haifi Maryama yar gidan Imrana ubanta ya mutu dama da cikinta kuma sai aka haife ta ya tuma ta ce ba kanci akan za ta kawo ta baitul muqaddas abana masallacin baitul muqaddas masallacin qudus masjid al-aqsa lokacin sa annabi zakariya suna cikin masallaci da sauran malaman at-taura da suke karantarwa to kaga a lokacin sai Allah subhanahu wata'ala ya ambata ce fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kafalaha zakariya wa na al-kafalatu shine al-hidana ka rike da karami kusa da kai kuma kana kulawa da shi da rainansa da bashi kariya to lokacin da aka samu rabuwa wane ne yake da haƙƙi na alhadana mallai yace wa idza faraka rajulu zawjatahu walahu minha waladun idan mutum ya rabu da matarsa kuma yana da ɗa tare da ita fahiya ahqqu bihi uwar ita ta bucancanta ta rike dan ita take da haƙƙin rikewa kaji kai baba uwar ita take da haƙƙin riƙe ɗanta ba kai ba ila sab'i sinina har zuwa ya shekara bakwai wannan shine abin da malamai suka fi ran jayarwa har sai ya shekara bakwai me yasa ya kai sunnu tamyiz yadda zai iya fayyacewa aka ce malam ta tazawwaj yana tattare da sharuɗa matukar dai uwar ba ta yi aure ba kage yanzu an yi masa ne amma taƙunƙumi mutum ya rabu da matarsa ba za a je a ce kawai a turo a ce ki ba mu ɗanmu ka san ana ta yi ko ki ba mu ɗanmu a ƙwace ɗan mun sha yin irin wannan shari'a lokacin na social welfare kun san kafin zama malamin makaranta ana aiki a social welfare shari'a irin wannan ta kwama cala kala kala kawai sai a ɗauke ɗan wani jinjiri ne ma fa yana shan sai a ɗauke shi wata uwar kuma tana shayarwa ne ma kawai aka rabu an kai mata takarda sai ta naɗe ɗan kawai sai ta kai ta ajiye masa shi a ofis shi baya nan ma ya ɗan fita ya shiga wani ofis da ya zo kawai sai ya gada aka ce ai wata mata ce sai gane matarsa ne an ajiye ɗa da fidin botul Allah ya sauwaka ai in ba kai zuciya nesa ba sai gana ta kwama cala to a lokacin da aka samu rabuwa tsakanin miji da mata walahu minha waladun kuma yana da ɗa da suka haifa da ita fahiya ahaqqu bihi ila sab'i sinin shi ya fi cancanta ma'ana ita ta fi cancanta da ɗan nata ko ƴar tata in ɗa ne har sai lokacin da ya kai shekara bakwai malam ta tazawwaj amma sharaɗin idan har ita ba ta yi aure ba kun san wannan shari'a ta faɗi dama ce mun fahimta kamar misali a ce haƙƙin mace ne a ciyar da ita ko ba haƙƙinta ba ne amma in ta ce ta ɗauke wa mijin ciyarwa ya yiwu ko bai yiwu ba ya yiwu amma in ta dage ta ce ita sai an ba ta ciyarwar ta fa dole a ba ta ko to kamar haka lamarin yake ita take da wannan a haƙƙiya ɗin ta riƙe ɗanta amma sharaɗi in har ba ta yi aure ba da aka rabu ba ta yi aure ba da ƙaramin yaro to ita take da haƙƙin ta riƙe ɗan in tana son riƙe shi ba ta son rabuwa da ɗan to tana da haƙƙin ta riƙe ɗan har lokacin da zai kai shekara bakwai me yasa saboda tausayawa da kulawa na uwa ga ɗa a wannan lokacin ba zai misaltu ba ba zai kwatantu da na uba ba uba ba shi da lokacin da zai bada wannan kulawar yana gona ko yana wajen karantarwarsa ko yana kasuwarsa bai san me ke faru ita ko kullum tana tare da shi kuma ɗan yana da buƙatan kulawa a wannan lokaci saboda buƙatunsa na yaro na yau da gobe to don haka ita take da wannan a haƙiya amma in ta amince dan raɗin kanta bai kai shekara bakwai ba yana shekara uku ko kuma ta yaye shi sai ta ce ita ba za ta riƙe shi ba a kai shi wajen babansa misali to a nan ne kuma sai a yi intikalin abun zuwa wani waje nan ɗin ma akwai ƙa'idoji daban-daban mabambanta da malamai mazahib suka ambata matafiya daban-daban wanda ba sai mun ambaci waɗannan matafiyoyi na malamai mabambanta ba to amma idan misali a ce lokacin da aka rabu yaron bai kai shekara bakwai ba sai matar ta yi aure to anan haƙƙul hazana ya sauka Allahumma illa sai dai idan a yanayi ne guda ɗaya misali lokacin da ya kasance shayar da shi take to lokacin take shayar da shi sai ta tafi da shi gidan mijinta, mun gane ko? Tana shayar da shi sai ta tafi da shi gidan mai, musamman mu da bamu da al'adan bayar da yaro a shayar da shi a wurin irin yadda Larabawa ke yi. Yaro mu a wajen mu nono dai sai na uwarsa shi zai sha, to anan tana da haƙƙin ta rike sha zuwa shekara biyu ko da tana gidan miji ne, kana kuma daga nan sai a intikalin sa zuwa ga mataki na gaba. Fa idza balaga sab'a sanina, idan yaro ya kai shekara bakwai, khuyyira baina abawayhi, sai ya bashi zabi a tsakanin iyayensa. Fa ayyuhuma ikhtara, duk wanda ya zaba zahaba bihi sai ya tafi da shi. In ya kai shekara bakwai sai nan ma bai zabi, ba kawai cewa za a ce je ka gidan babanka ba. Wannan fa duka a karkashin in bata yi aure ba, mun gane, kuma tana so ta zauna da danta, to anan sai ya bada zabi in ya kai shekara bakwai. Wasu malamai suka ce idan ya kai shekara bakwai ba za a bada zabi ba, kai tsaye gidan babansa zai koma. Sai dai in ya zabi uwar, zai dinga zuwa yana kwana a wajen uwar da safe, kuma sai ya tafi gidan babansa, wajen babansa, ba gidan babansa ba, wajen babansa. Me yasa aka ambaci haka? Sai suka ce saboda da daddare yaro yana bukatan kulawa, ko da a wannan yanayin yana bukatan shafaka, kuma a bama uwa damarta da ba da ya zabi ya zauna da ita. Me yasa aka ce to da rana kuma ya dinga zuwa wajen ubansa? Saboda tarbiyyar da ake bukata ya samu a wajen tarbiyya ce diniya, tarbiyya kuma sina'iyya. In aka bashi wajen gyatumarsa ba zai koyi sana'a ba, amma in yana wajen babansa da rana zai koya masa al'amura da tsarewa, hidimomin ibada, saboda kuma ya kai shekarun da za a masa umarni da sallah. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u saba, to uba zai fi kiyayewa wannan sama da uwa. An amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi anna imra'atan qalat, akwai hadisi daga amr ibn shu'aib da silsilar sannan zuwa ga kakansa, anna imra'atan qalat, wata mata ta kawo kara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam, tace ya rasulullahi, ya manzon Allah, inna ibni hadha kana batni lahu wi'a, wannan dan nawa ciki na shine jakarsa. Lokacin da aka dau cikin sa, ba cikin uwa shine jaka ba, yana ciki yana jujjuyawa, tana jujjuyawa sa ana bashi abinci, ai sabon ba zai yi daya ba. Wa hijri lahu hiwa'a, ai wa sadi lahu siqa'a, kuma nono na ya zamanto shine salkarsa da yake shan ruwa, ba daga nan yake shan nono ba. In an ce asadiyu ana nufin shi nona, shi ba haushe shi da iya bambantawa ba. Yanzu ko da turawa sun bambanta, akwai breast akwai milk, kuma ko haka lamarin yake ko? To shi ba haushe tun nono ne a wajensa, shi yasa fasara sai ka ji ta an ce abin nan. To asadiyu ana nufin shi breast din, lahu siqa'a, ai yana cikowa da ruwa, to sai zamanto kamar salka ce ta cika, daga nan yaron yake tsotsa. Wa hijri lahu hiwa'a, kwibi na kuma nan gefen kirji da ciki, tsakiyar kirji da ciki shine hijr. Wa hijri lahu hiwa'a, ciki na kuma ya zama nan ne matattarsa, mafakarsa, ai ma ya hawi kenan, wato tana nuna kusacin da take da shi da danta, ta samu shauki game da danta da sabo. Wa inna abahu dallakani, sai tace kuma ga babansa ya sake ni. Wa arada an yantazi'ahu minni, kuma yana so yanzu wai ya fizge shi a wajena. Fa qala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata, anti ahaqqu bihi, ke ne kika fi cancanta da rike danki, malam tanki hi, matukar baki aure ba, kaga ita fi cancanta ta rike dan, matukar baje aure ba. Ijtihadi ne na malamai suka sanya wannan shekara bakwai din,
ba wai nassi ne na hadisi ya yanke shekara bakwai ba, ijtihadi ne da kuma duba masalih maslaha na shi yaro din da kuma maslaha na zamantakewa. Wa an abi hurairata anna imra'atan ja'at ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat, daga abu hurairata Allah ya yarda da shi, yace wata mata ita kuma ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa qala, sai ta ce, ya rasulullah, ya manzon Allah, inna zawji yuridu an yarhaba bibni, dana ai mijina yana so ya tafi da dana, wato sai rabu da mijin ne tana rike da dan tana kulawa da shi, wa qad sakani min bi'r abi inaba, kuma dan shi yake shayar da ni, yake debo mu ruwa a rijiyar haular wato abu inaba, rijiya ce ta kwatance da ita kamar ce rigur anguwa tsakuwa, to tana dan shi kaga yanzu yayi wayo kenan ko, yadda har na zuwa rijiya yaje ya samu ruwa ya kawo yayi wayo, kuma sai baban ya lallabo ya ce shi a bashi ɗansa, ta ce wa kad nafa'ani, dan yana amfanar da ni, fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, hadha abuka wa hadhihi ummuka, annabi sai ya gaya wa yaron ya ce, to wannan dai kaga babanka ne gashi, wannan kuma gashi ya tumakka ce, فخذ بيد ايه ما شئت, je kaka kama hannun duk wanda kaso, annabi sai ba wa dan dan zabi fa, da yana karami amma ya zama mumayyizi, je kaka kama hannun duk wanda kaso, fa akhadha biyadi ummihi, sai kama hannun yatumarsa, to ina kake so zai je, barin ma gashi ita take tare da shi, fantalakat bihi, sai ta tafi da danta, to amma saboda la'akari da maslahar yaro, shi yasa malamai suka ce ko da irin haka ta faru sai ya dinga zuwa yana wuni a wajen babansa, albashi idan zai ma gyatuma, kuma ko da a ce a yanayin da aka ce ba, matukar ba ta yi aure ba, da ta yi aure sai ya zamanto uba ya karɓi habana na ɗansa, ɗan ya koma wajensa, to a nan ɗin ma ba za a haramta mata ziyarar ɗanta ba, ɗanta za a dinga kai mata shi lokaci-lokaci, a kodan saboda tsabar rashin adalci, idan an rabu wallahi sai su hana ‘ya’yan nan fau-fau, ba za a kai su wajen uwarsu ba, wannan ya yi zalunci, annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi magana mara daɗi ta mummunan azaba da sakamako ga mutumin da ya kasance ya raba tsakanin ɗa da uwarsa, alladhi faraka bainal waladi wa ummiha, akwai azaba za ta tattare shi, don haka bayan halatta irin wannan akwai rashin adalci, ba tare kuka haifa ba, kuma ita take da haƙƙi uku ma sama da kai, kai ɗaya kake da shi, cewa aka ce wa wasaina al-insana bi walidayhi ihsana amalatu ummuhu qurhan wa wada'athu qurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra, abu nawa aka faɗa, a ta dau cikin sa cikin wahala daga lokacin da ta dau ciki shikenan sai tofe tofe, in ta ji kanshin abinci kai kana cewa kai me nan tayi kanshi, ita kuma sai harasuwa ba ta so, cikin wahala za ta zauna ba ta sha'awan komai, ita bushe wata ma kaga cikin wahala, dan ne danka ne ya sabbaba, sannan kuma wa wada'athu qurha, lokacin ta zo haihuwar sa naƙuda tashin hankali, bogan kai kana ta bacci ita kuma tana fama, sannan kuma in an haifa kai dai ka yanka masa rago ko, ita take ta fama da rainan sa ya tsotse jikinta, ta ci abinci ta ji bata koshi ba, yanzu ta ci amma sai ta ji yunwa, dan ya cinye abincin jikin nata, kullun cikin tsotso, wani ma yana bacci tana bacci ma yana tsotso, kuma ya hakan ya mata ba haya, ya mata tumbudi, ya yakushe ta a fuska da duk abubuwa kala-kala, ta sha wahalar sa a cikin raino, a to me yasa ba za ta samu haƙƙi uku ba, wannan hikiman ne malamai suka ce, da aka ce man ahsanun nas man haqqun nas bi husni suhubati, aka tambayi manzon Allah sai ya ce ummuka, ثم من aka ce ummuka thumma man yace ummuka thumma man tukun sai aka yi aka tsofana ka wadannan haƙoƙi guda uku ne qur'an hamalatu qur'an wa wada'atu qur'an wa hamluhu fi salu 30 shahra abu uku ne cikin wahala kai duk baka san ko dai ba to don haka akwai rashin adalci mutum dan arabu ya hana yara ko kuma yaro tun yana karami yaje fusge dan sa musulunci bai baka wannan damar ba in kai kuma kai zalunci ubangijin da ya baka dama ya halatta maka matarka aure ta a matsayin mace har ka kwanta da ita a matsayin mace to shine kuma ya saka waccan dokar to me yasa zaka zabi wannan wancan kuma kake zaba don haka mutane su zaman to masu yin adalci uwa uwa ce uba ma uba ne wanda duk aka ce shine da haƙƙi to a bashi haƙƙin sa fa'ati kullu dhi haqqin haqqahu to a lokacin da ya zamanto in ya kasance lokacin da mace tana renon da yana ƙarami shekara biyu ta yaye shi kuma sai ta yi aure daukan sa za ya kai shi gidan ubansa ba gidan ubansa za a kai shi ba a wannan yanayin uban bashi da haƙƙin ɗaukansa dan lokacin yaron yana buƙatar raino ina za a kai shi in uwarta tana raye sai a kai shi wajen uwarta in uwarta ba ta raye sai a kai shi wajen halarta ita ma da sharaɗin cewa idan ba auren ne da ita ba tana zaune kuma malamai sun ambata in har matar ce aure shi mijin da za a kai gidan ba matsalarsa ba ne ya ce zai riƙe agola to anan ma ka ce tana da wannan a haƙiƙa ɗin ta riƙe shi har zuwa shekara bakwai shi ma dai mahallin ikhtilaf ne bainal ulama amma abin da aka fi rajjahawa ke me yasa aka zaɓi khala aka ce shafaka wato shafaqatul khala aqrab min shafaqatil ummi kulawa da soyayya da ya ko kanwa ta uwa za ta yi mada sau da yawa sai kaga bambancin sa da na uwar taki ne kanwar uwa koyar uwa in aka kawo mata dan yar uwarta takan rike shi kamar danta za a musamman irin wannan yanayi lokacin da yake karami za ta bashi kulawa irin kulawa da ko kusa da kulawa da uwar za ta bayar sai kace to ita ne sai anan ita za a bayar me dalili akai sai aka ambaci hadisi wanda Imam al-Bukhari ya kawo hadisi ne ga Bara ibn Azib Allah ya kara masa yarda Bara dan Azib sai ya ambaci waɗansu manyan sahabbai ahlul baitin nabi yace Ali ibn Abi Talib ne da dan uwansa Ja'far ibn Abi Talib da kuma wato dan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Zaid ibn Thabit Zaid ibn Haritha sai suka je suka yi jayayya a kayan yar gidan Hamza ibn Abdul Muttalib yar gidan Hamza wane ne Hamza ibn Abdul Muttalib baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yayi shahada a Uhud ba to akwai Issa akwai Issa karama Umayma ba Umayma ba Ammara akwai Issa Ammara wanda da dangi har suka buƙaci annabi ya aure ta annabi ya ce ai sun sha nono ɗaya da Hamza shi yasa ba zai aure ta ba to tana karama sai suka ce to wane ne kowa ya ce ni ne zan rike ta a wata riwaya aka ce Abbas ne ba Zaidu ba Abbas ya ce ai ɗan ɗan'uwana ne Ali ibn Abi Talib shi ma ya buƙata Ja'far ya buƙata to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya la'akari da abin da shi Ja'far ibn Abi Talib ya fada domin Ja'far cewa yace ya Rasulullah ibnatu ammi wa khalatuha tahti domin Ali ibn Abi Talib cewa ya Rasulullah ibnatu ammi yar baffana ne ni nafi kamata na rike shi kuma Ja'far sai yace ya Rasulullah ibnatu ammi wa khalatuha tahti ya manzon Allah yar babbana ne kuma yar uwar gyatumarta nake aure
fakaza biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ja'far sai annabi ya ce ja'far kai zaka dauke ta sai malami suke ce to annabi ya karfafa me kaga ali sun yi changeras kowa ya ce dan yar babbana da ja'far dadiyu ai daya suke yayin abu talib ne to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rinjaye da janibin khala to shi yasa sai aka ce idan har ba uwa khala ita ce take manzilinta sannan akwai yanayi wanda uwa bata yi aure ba yaran karami ne ko yarinyar karama ce amma kuma ba za a batta a wajen uwar ba za a dauke ta a kai ta wajen ubanta nan kuma mun gane domin janibin waɗansu malamai ma kamar misali mazhabin malikiya sun jejjera waɗanda za a kai in ba uwarta ba a kai wajen khalarta in ba khalarta ba aka rasa to anan ne kuma sai a je wajen yassa shaqiqiya daga nan a je wajen liabiya daga nan sai a tsallaka a je wajen amma sai a je kuma abin nan da haka da suka yarda abin to abin da yake da muhimmi shine a kullun ana la'akarin ne da maslahar shi yaron da ake raino maslahar sa ake dubawa menene abin da zai fi zamantowa wato yafi kyautata tarbiyyar sa yafi kyautata addinin sa shi yasa na ambata akwai yanayin da ita uwa bace aure ba amma kuma za a je a kwace dan a wajen ta kai shi gidan ubansa a wani irin yanayi idan uwar ta zan ballaga za ce ba za ta kyautata tarbiyya ba wala Allah an rabu ne madama saboda ba ta da kamun kai to kuma sai a bar mata ƴa a wajenta ta dora ta a wannan layin wala Allah ba ta damu da hidimar addini ba wala Allah environment inda take ba za ta iya bada tarbiyya da ake bukata ba to a irin wannan sai a duba maslahan yaran sai a dauke yaran wala Allah ita mai sauki ce ba za ta iya tsawatar masa ba ko da yaran yayi wani laifi ba za ta dora shi abin da ya dace ba watakila ba za ta masa umarni ta jajirce akan yayi sallah akan ya je makaranta yayi karatu da makamantansa ba saboda san da take masa ko saboda raunin da take da shi to anan wajen in an fahimci haka abin da yafi zamantowa maslaha ga yaran sai a dauke shi a kai shi zuwa ga ubansa kuma akwai yanayin da uwar ta yi auren yanzu a haƙiƙa na habana ya sauka tunda ta yi aure to idan misali a ce an dauke shi babu inda za a kai shi khalar ta sama da auren ta ko ba shi da khala duk waɗanda matan da za a kai waɗanda su ne za su fi nuna masa soyayya da aka jeranta kamar yadda ya zo a cikin mazahib babu to za a bar shi dore ne sai a kai shi wajen ubansa to anan idan har ya zamanto misali kamar Sheikh Sa'di rahimahullah yake ambata cewa idan ya kasance an kai shi wajen ubansa kuma sannan shi uban yana da wata matar daban barwa kenan kuma ita wannan barwa sai tana cutar da yara ana samu ko ba a samu uwar ta fita ita ta je ta tayi iddar ta tayi aure uba ya je ya karbi wadansa ya kawo gida shikenan ita kuma muguwa sai ta sami inda za ta dinga azabtar da shi abinci ba za ta bashi ya koshi ba dan abu kadan sai duka ya zama kamar wani abunan bawa a gida in za a yi abun alheri ta hana uban yi ko kuma in uban ma mai jarjircewa ne a bayan gidanansa ta hana wannan din ta bawa sauran ƴaƴanta duk ana samun marasa imanin da suke irin wannan to a irin wannan yanayi yanzu a haƙiƙa na habanan kuma ya tashi daga uban sai a kwace a wajen uban a kai mai ita uwar ko da tana gidan aure ne in har ita za ta kula da ɗanta kuma mijinta ya amince shi yasa malamai sai ba su ba da wata ƙa'ida ba tunda ba nassi bai ambaci wata ƙa'ida tsayayya in banda abin da muka ji wanda hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata ba na martabar da za a bi to a ƙarshen lamari dai sai suka jingina shi kai zuwa ga maslaha ta shi wanda ake reno meye maslahar sa
kamar yadda waɗansu mazahib sun ambaci in budurwa ce har sai lokacin da za a auranta ko kuma lokacin da ta kai shekara 15 wannan shi ma duka malamai sun ce ba nassi ne batu akan haka ba innama abin da za a duba shine maslaha wasu ma sun ce yarinya idan ta kai shekara 11 ko ta kai shekara 10 to a lokacin a maida ta zuwa gidan ubanta wasu ma suka ce in ta kai shekara 9 a maida ta zuwa gidan ubanta saboda a lokacin ta yi kusa da balaga kuma lokacin ta yi kusa da yadda za a aurar da ita tsarewa da kulawa akan lamarinta zai fi tabbata idan tana karkashin ubanta a bata tarbiya a tantance wane ne zai je neman aurenta sama da a ce in tana wajen uwarta ne to don haka dai abinda al-muhim abinda yake bukatar dai shine abinda malamai suka koma kansa in banda wancan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata yace anti haqqu bihi ma lam tankihi to sauran ijtihadi ne da malamai suka yi dukkan sa ya koma zuwa ga menene zai fi zamantowa maslaha ga yaran shine abinda za a yi lakar babban abu dai kada a cutar da da saboda akan kada a cutar da uba dalilan dan sakar a cutar la tudaru wa walidatun bi waladiha wala mawludun lahu bi waladi kada a cutar da uwa saboda danta kada a cutar da da kada a cutar da uba a dalilan dan sa kowa ba shi haƙƙin sa gurgudu ubangiji Allah ta'ala ya dace da mu nan zamu tsaya insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu iko aiki da shi wanda muke kuskure kuma Allah ya yafe mana